الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ɗan uwa musulmi masu sauraron mu a kusa da nesa, waɗanda ke sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu ta hanyar na'urorin Bature ko kuma su kalle mu, baki ɗaya muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu, wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya, kuma lallai annabi Muhammad bawan shi ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yanzu da muke magana daren Laraba, daren Ladi ne wanda ya daidai da daren 17 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1427, daidai da 9 ga watan Satumba shekara ta 2006. Ga mu a tsaye a ainihin wurin da aka fi sani da markazu Salafiyya, wato number 41 Maji Road, tudun Wadar Zaria. Yau ita ce rana ta biyu ta gabatar da ainihin wa'azin da muka yi mishi take da cewa wasiyya. Ajiya muka fara ainihin wannan wa'azi a inda muka yi kokarin kawo ayoyin Alkur'ani da ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wasiyar da Allah madaukakin sarki yawa al'ummar da suka ainihin wato kasance ya aiko musu da littafi daga cikin Yahudu da Nasara waɗanda suka gabace mu da kuma mu kanmu musulmi. Saƙon da ke cikin wannan wasiyar shine Allah madaukakin sarki ya umarce mu baki ɗaya da mu ji tsoron Allah. Sannan wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wa sahabban shi yayin da ya musu wani wa'azi wanda ya girgiza su, zukatansu suka kadu suka tsinke, hankalinsu ya tashi, idanuwansu suka yi kwalla saboda matukar girgiza da ainihin wannan wa'azi. Sahabbai sai suka fahimci anya wa'azin nan ba na ban kwana ba ne, yo in har haka abin yake sai suka ce annabi ya musu wasiya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin yi musu wasiya da jin tsoron Allah mai buwa da ɗaukaka da kuma biyayya zuwa ga ainihin shuwagabanni da kuma yi musu fa'a da kuma sauraron abin da ainihin suke cewa. Yace koda wannan shugabanci ya fito ne ta hanyar mutumin da ake gani kaskantacce ne kamar bakar fata, ya zama shugaba ga waɗanda suke farar fata ne ko kuma Larabawa, a ɗabi'ar ɗan adam suna ganin baki kaskantacce ne a ainihin wato ƙasan fari. To koda haka shugabancin ya kasance, su yi ɗa'a, su yi biyayya. Sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu wanda duk ya tsawon rai zai ga sabani mai yawa. Sabani na farko zai ga sabanin shari'a, zaka ta ganin sabawa shari'ar Allah in kai tsawon rai. Na taba gaya muku a da annan kasar Zazzau, lokacin sarkin Zazzau Malam Jafaru dan Isyaku, Allah ya yarda da shi, idan har
labari ya ise gare shi, fadawa suka danƙoka fada gidan bankashi, in suka danƙoka cewa an ganka ka jera da mace jerawa irin ta rashin mutunci, bulala goma sarkin Zango zai sa a yi maka a wannan lokacin. Yanzu dan Allah dattijan da ya rayu a wannan lokaci idan ya zo yanzu ya ga yadda za a damki kwankwason yarinya kamar yadda ake dankar kwankwason kyanwa, ba zai fashe da kuka ba, ya ga sabanin abin da ya sani na shari'a ko? Sai kenan. A lokacin sarki lani dan Adamawa mai suna Muhammad Mustafa baban na yanzu, ana yin sallar la'asar to ba a so a ga mace gaba ɗaya a ƙasar Adamawa, da musulma da kafira, da mai aure da karuwa, daga sallar la'asar to sai gobe da safe, dokar kenan. Yanzu wanda ya rayu a yanzu ya je ya tsaya a police runabout ko a mobi runabout a cikin jimeta, anya ba zai fashe da kuka ba, zai fashe da kuka, haka abin yake. A lokacin sarkin Kano Usmanu, ba a barin mace tai gadan gida, ba dan Allah ya hana ta ba, sai dan mata a wancan lokacin sun bullo da barna, in ta gaji gida ran da mijinta ya bata mata rai sai ta koma ce zamanta a gidan, daga haka sai ɗan duniya sai su dawo gare ta. Karwai da ɗan Daudu daga ƙarshe ita sai ta zama magajiya. A wannan lokacin sarkin Kano Usmanu na wancan lokaci ya kira manya-manyan malamai, wanda daga cikinsu akwai wazirin Kano, baban Isa waziri, wazirin Kano na yanzu, suka haɗu a kan cewa ana ganin saboda maslaha da kuma ɓarnar da ke biyo baya idan an raba gado an baiwa mace gida, to daga yanzu idan mace mijinta ya rasu ba za a bata gadon gida ba, sai dai a bata kuɗi ko dabbobi ko wani abu. Idan mahaifinta ko wani wanda za ta ci gadon shera su, to gadon gida ba zai faɗo hannunta ba saboda wannan maslaha. Wannan a cikin ilimin usulul fiqhi ita ce al-Imam Malik ya kira ta al-maslahatul mursala. Matsala ce ta kan kama mutane saboda yadda juyin juya hali ya kama, sai su ainihin kirkiro wata shegantaka. Sai Abdullahi Gwando yake cewa ana kirkiro wa mutane dokoki da yadda ainihin suka kirkiro wajen saba musu. Bani Isra'ila da Allah madaukakin sarki ya ga cewa mutane ne ƴan ta'adda, masu kinji, masu yi wa shari'ar Allah ketirma, sai Allah madaukakin sarki ya dubi duk abin da suke ci suna jin daɗi, sai ce kada su yi. Sai dubi duk wata hanya da kuɗi ke shigo musu cikin gaggawa, sai ya ce musu haramun ne su nemi kuɗi ta wannan hanyar. Allah sai ya ce zalika bima asaw, yayi musu haka ne saboda tsabar saban Allah su yayi yawa. Wa kanu ya ataduna, kuma ƴan ta'addan bani Isra'ila ke. Daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya musu, sai ya ce kada su sake cin kitse. Yahudu kuma bani Isra'ila yana jin daɗin kitse, yana jin daɗin shi, sai aka ce kada su sake ci. Allah ya ce kada su sake cin duk wata dabba wadda take da kumba, kamar kaza da zabo da agwagwa da makamantan haka. To in aka ce za ka rayu ba za ka cika ba, bagayu ai matsala ta zo, to aka ce musu ba za su cika ba. Sannan idan najasa ta zuba jikinka ga rigarka sabuwa, sai a ce to yadda za ka yi shi ne ka sa almakashi ko roza ko wuƙa ka fafike wurin, ya rage maka ko ka yawo haka da firmanman cikin riga ko ka je kai mahududde wanda kai ta buga. Idan na gasa ta zuba a jikinka, sai a ce ka samu dutse ka kankara wannan fata har sai jini ya fita, fitar jinin shi ne tsarkin najasa. Zalika bima asaw, sabansu ne ya yawa. Wa kanu ya taduna ƴan ta'addani, sai Allah ya kirkiro musu shari'o'i masu zafi daidai da su. Allah madaukakin sarki da ya yi wa bani Isra'ila haka dangane da rayuwarsu ta addini da ta mu'amala, da ya zo wajen hanyar da kuɗi ke shigo musu. A wannan lokaci babu wata hanya da suke samun kuɗi cikin gaggawa fiye da kifi. Kifi su sana'ar su, yadda kaga mutanen Baga ƙasar Borno sun dogara wannan hanya ce mai zuwa musu da kuɗi sosai. Da Allah ya dubi wannan, sai ya so ya karya tattalin su, sai ya ce su din bai halatta a yi shi ranar Asabar ba. Ranar Asabar dole a tsaya a tafi coci. Sai kuma Allah ya jarabce su, tun daga ranar Lahadi har zuwa ranar Juma'a ko kwaya ɗaya kifi ba zai zo ba. Ka je ka saka fadakka takat tana ta kare, ka jefa yarfi har ka fadakka ta zufa, ba za ka kama ko kwaya ɗaya ba. In Allah ya taimake ka, ka kamo kwado ko bididdigi, bala'i ya bala'i ga bani Isra'ila. Amma ranar Asabar din kuma da aka hana sai kifaye su zo ma sai su kwance su akan ruwa baja-baja. Kaga masifa kenan, ranar da aka hana ga kifin, ranar da aka halatta kuma babu kifin. Zalika bima asau wa kanu ya'taduna, saban Allah su yayi yawa kuma ƴan ta'adda ne, sai Allah ya mu'amalance su yadda suke. Sai aka samu wani sheɗani daga cikin su, duk wata hila, duk wani corruption, to Isra'ila ne iyayensu. Akwai wani littafi tare da cewa na san littafin yana da matukar wahalar samuwa, amma zan yi muku reference da shi. Wanda duk yake san littafin ya iya samu ta hannuna ya photostat, sai dai ni ma ba zan baka aro ba, sai dai ka ba da kuɗi maka photostat. Sunan littafin The Ghost War, yakin ƙarya. Wannan yaƙi-yaƙin da Amerika take, wani bayahudi ne a ƙasar Amerika ya zauna ya tona asirinsu. Kuma wani abin mamaki, Amerika ba ta son wannan littafi ya yaɗu, sai dai taito ya zo har zariya yana muciya, kuma kaga matsala ta faru. A cikin wannan littafin wannan bayahudan yake cewa duk inda ka ga wata ɓarna a bayan ƙasa, to bani Isra'ila ne suka ƙirƙiro ta. Duk inda ka ga wani saƙon Allah ya yaɗu, ya ce to bani Isra'ila ne suka zauna suka tsara. Me yasa? Sai suka ce tunda dai Allah ya yi musu laifi, subhanallah. Me laifin? Don menene zai ɗauki kambin manzanta ya koma da shi gidan Isma'il, gidan Ishaqa ya rushe kenan? Wato sai suka mai da mas'alar ta zama ƴan ubantaka tsakanin annabi Ishaqa da Isma'ila. Ma'anar kambin an annabta ya koma gidan Isma'il shine yaya aka yi Allah ya aiko da Muhammad ɗan Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce dan haka Allah ya yi musu laifi, su kuma duk abin da yake so a duniya ba za su yi ba, kuma duk wanda zai bi Allah ba za su kyale shi ya zauna lafiya ba. Dan haka duk inda saban Allah yake za su zauna su yi tunanin ya za su yi su kirkiro shi, duk inda biyayyar Allah take za su tsaya su yi tunanin ya za su yi sai su lalata ta. Waɗannan irin bani Isra'ila su ne a yau suka kawo duk wata ɓarna, kuma suke haddasar da duk wata ɓarna. Kaga ya tabbata kamar yadda Allah ya ce zalika bima asau wa kanu ya'taduna, saban Allah su ne yawa da kuma ainihin ta'adinsu, sai Allah ya mu'amalance su akan haka. Wannan saban Allah nasu da ya yawa, ta'adinsu ya yawa, sai Allah ya rinka kuntata musu a wajen saukar musu da dokoki. To ana zaune a cikin da daɗi ba daɗi, Allah da ya ce kada a yi sura na Asabar, kuma kowa ya haƙura dokar da daɗi ba daɗi sun haƙura suna bi. Sai aka samu wani bani Isra'ila cikinsu, sai je hila, dama su ne iyayen hila, shi ne in aka haramta kaza sai su yi dabara. Manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa Yahuda albarka, Allah ya haramta musu cin kitse, sai suka ce sun yadda, amma sai su narka shi sai ya zama mai narkake, sai su je su siyar su cinye kuɗin. Yanzu mutane ba haka suke yi ba, haramun ne a ci jini. Jini da a jahiliya in aka zo za a yanka rago ko saniya, ana yankawa jini zai zuba, sai ka ga wani ya danƙe makogwaron dabbar ya sa a baki ya tsotsa jinin gaba ɗaya. Allah ya haramta wannan, hadha damun masfuhun, jini ne mai kwarara, Allah ya haramta shi. Yanzu sai ga mutane sun je sun dafa shi, an barbada mishi magi ya ji kafi zabo da yaji da mai, sai ga an yanka shi ana siyar da shi kamar hanta kamar koda. Haka ake ko ba haka ba? Haramun ne ka yi, haramun ne ka ci, haramun ne ka bari matar ka ta yi. Ina fatar an gane. Idan kuka yi haka kun yi hila. Hila ita ce a Hausa zamani ake kira cuwa. Cuwa shi ne an hana ka kaza sai ka bullo da wata dabara sai ka yi abin. Nan taɓa kaka ce a ni fa ban yi kaza ba. Amma kuma in aka koma za a ga illar da ta sa aka hana kan ta faru a cikin abin da ka yi. ina fata an gane. To me ya faru ga wannan bani Isra'ili? Sai ya ce ai shi ko ya gano wata dabara, Yahudu zama yake kamar yadda injiniya zai zauna ya zana abu sannan zai fara aikata shi. Haka Malam Abdul Ghaffar ya faɗi a cikin littafin shi Al-Masuniya, yace Yahudawa zama suke sai sun tsara abu sannan sai su fara gudanar da shi a yadda suka tsara. Yanzu har sun tsara irin kayan da ƴan matan ku za su sa wannan sallar, ku ba ku sani ba, kuna nan kuna shirbaguwa. Ranar sallah sai kaga ƴar liman ta fito da wani zani da wata jelana binta a duwawu, sai baka san sanda aka tsara ba, har sun riga sun tsara sai sun zauna sun zana sun tsara ga yadda suke so, kawai sai su watso abin. Yanzu kawai a auke a aune sai ku ga ƴan matan ku na sanya wani shegen sikir wanda zai tsuke musu tun daga duwawu da kwankwaso har cinya, in ya tafi guyuwa kuma sai baje kuma sai a tsaga shi a gaba a tsaga shi a baya, duka tsiraiki ne nan da ya matse din ya matse bam, nan kuma da ya buje ya balas ya bude sai kuma aka tsage shi. Yahudawa ne suka kawo wannan ranar sallah shekaru kamar biyu da suka wuce, kai sai ga abun ya bayyana a cikin jihar da ake cewa jihar Shari'a, cikin garin Gusau ko ina sai ga abu. Ɗan hizba sai suka yi ta bi suna hanawa. To yaya akai abin ya faɗaɗo ya shigo? An riga an zauna an tsara dai, kuna nan wurin wazi kuna takabbara, su kuma suna can suna tsarawa. Yahudu kenan, sai wannan ba Yahudu ya zauna sai ya ce shi ko dabarar da zai yi, tunda dai ba kyau a yi sura na Asabar. To zai zo kusa da kogin sai ya haƙa rami sai ya cika shi da ruwa har sai wannan ƙasar wurin ta ɗauki riƙe ruwa kamar yadda kogi ke iya riƙewa ba tare da ta shanye ba. Shikenan sai ya tafi sai ya je ya yi su dab da magariba za ta faɗi, rana za ta faɗi, sai ɗibo waɗannan kifaye da suke taruwa a kan ruwa baje-baje ya ɗibo sai ya cika wannan ɗan kwari nashi. In ya cika sai koma gefe guda sai ya jira, in rana ta faɗi an shiga daren Lahadi kenan sai je kamo kifin shi. Sai haka daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana shine rana Asabar din ai, rana tana faduwa an shiga mai an shiga Lahadi, dan haka sai sauri ya diba kafin rana ta faɗi. Rana na faduwa kuma sai kifaye suka bata, sai zama sai wanda ya tara. Da yazo gidan shi wata da watanni ba a ji kanshin kifi ba, don ko kwa ɗaya ba a kama, sai dai ka kamo tana ko kwaɗo ko bididdigi. To amma yau kawai sai ka ji kanshin kifi a cikin anguwa, sai ka zo gidan shi wani lafiya ya ce yau mu na wasa ne, ai mu yadda Allah yake aikin shi mu ma muna nan muna namu. Wani ya to ya kai ya ce kun ji dabarar da ni, kaga shaitani, kaga dai a hikimance wai yanzu yana nufin yawa Allah wa yau kenan ko. Kunga ɗan ciwa-ciwa kenan wani. Wannan abin da ainihin suka yi sai suka ɗauki ɗabi'ar kowa ma sai koma yana yin haka. Sai malamai suka tashi suka fara wa'azi. Dattawa suka ce kar ku tsogalo mana bala'i. ƴaƴan zamani suka ce abubu mu saba wa Allah ba, cewa ka ai su ranar Asabar, kuma ba su muke ranar Asabar ba, mun kama ne mun aje, dare ya yi kuma daren Lahadi muka kamu, to nene ne. Saboda haka aka yi juyin duniya suka ce ba za su bari ba, da Allah maɗaukakin sarki ya fushi sai ya shafe waɗannan waɗanda suka yi laifin, bai shafe duka garin ba, sai ya shafe waɗannan da suka yi laifin. Wasu aka mai da su birayi, wasu kuma aka mai da su aladai. Wannan wani dogon tarihi ne wanda babu littafin da ya ruwaito shi sai ran nan Allah ya saukarwa da Annabi a cikin Al-Qur'ani. Nan da nan matasan sahabbai su Sayyidina Ali su Abu Huraira da Annabi ya karantar da su wannan tarihi, sai suka shiga cikin gari dan abin akwai siyasa a ciki, sai suka fara rera waka suna ala la'natullahi ala al-yahudi innal yahuda ikhwatul qurudi. Allah ya dina yahuda, ashe ma ku dangin birai ne, mun ji tarihin ku yau. Abin siyasa ce ai, hankalin su ya tashi an bankado wani shafin tarihi wanda ba wanda ya san su daga Allah, sannan sai su kuma gashi an saukarwa Annabi, ba dai sun ce ƙarya bane to azuba. Cewa kuna buƙatar samari waɗanda suka iya siyasa irin wannan, ba wai ku zauna a garuka ku ta zikiri kuna salati ba kadai, dole ku samu samari waɗanda sun iya waka. Siyasar da'awa ce waka, duk tsoron Allah ka kai shugaban kungiya ko shugaban mazhaba ko shugaban da'awa ko limami ko malami, ka kai Annabi ne, ka kai Annabi, amma Annabi ma yana da mawaka. Domin musulunci yana yi da siyasar diplomasiya, siyasar diplomasiya shine mutanen Makka bakaken arna ne sai su zagi Annabi su yi mishi wulakanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai zauna ya waka ba, kuma allamnahu shi'ra kuma yanbaghi lahu, Allah bai karantar da shi waka ba, kuma Annabi ya fi karfin ya zauna yana rera waka irin wannan su sha ta su dan kwairu a ya wuce wannan. Amma akwai tsofaffin maguzawa waɗanda sun shekara 60 suna waka kamar dan anace da dan kwairo da wane ne da wane ne, sai suka zo suka musulunta su ne su Hassanu. Hassanu sai da ya shekara 60 ba ma guje ne yana waka, sannan ya zo bayan shekara shi 60 yana waka kuma ya zo musulunta. To kaga wannan ai material ne, wannan kayan aiki ne, haka ne ko ba haka ba? Da ya musulunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka ce mishi ahjil mushrikina fa inna ruha alqudus ma'aka, kai wa mushrikai zambo ka yanke su, mala'ika Jibril yana tare da kai yana gadin ka ba matsala. Dan haka su Abu Sufyan a lokacin tsoffin maguzawa ne waɗanda ba su da mutunci, mutanen banza ne a jahiliya, suna wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya ce wa wannan ainihin gwarzon mawaki yace kai musu waka, sai ce ya manzon Allah ka san ni a cikin ku bako ne, ban san ku ba, hijira kuka dawo garin mu, yo in zan yi mutum waka ni kuma bana so in yi ƙarya da zan yi sharri ba, abinda nake so duk wanda zan yi wa waka kai mini bayani akan shi. Manzo Allah ya ce ni dan Makka ne wa walidin wa ma walada, duk wanda za ka yi wa waka ka zo zan yi maka tarihin uban shi da kakan shi, ya aka yi uban shi ya shigo ƙasar Makka ma kwartanci ya daga ƙauyen sa ya gudo, kanin uban shi satar bin su yayi yaya aka duk abinda uban kowa ya Annabi ya riga ya san tarihin kowa, don shi dan Makka ne, shi kuma ba shi da aidi ko miskala zarrati tun daga iyaye da kakanni har zuwa kan Annabi Adam sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhirati wal ula. A karkashin wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna lafiya, dole aka kyale shi saboda me shi ma yana da mawaka. Mu dawo kan magana da muke yi, Yahudawa su suka kawo irin waɗannan ainihin hiyal, irin wannan ainihin saba ma Allah, saboda haka musulmi sai sun ji tsoron Allah don kar su fada kan wannan. Jama'ar musulmi, waɗannan abubuwan da nake faɗi muqaddima ce nake yi ga wannan wa'azi namu. Shi wa'azin namu kamar yadda nace wasiya ce nake karanto mana daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan wasiya ce wadda zan karanto mana daga ainihin waɗanda suka gabace mu, dama nace ko daga sahabbai, tabi'ai, atba'u tabi'ina, sai nace annan muka daure ta, bamu yadda da duk wani addini wanda aka kirkire shi ko aka yi shi ko aka fassare shi a bayan tabi'ai ba. Dan haka duk wani addini aqida ce ko ibada ko mu'amala, fassara aya alqur'ani ko hadisi, sai abinda aka fassara yayi daidai da abinda Annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina anan muka daure ta. Hadisin Imran dan Husain mun yi bayani, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, duk inda ka bankara wannan hadisin zaka ga iyakar inda yake tikewa tika tika tik, shine karshen zamanin atba'u tabi'ina. To daga nan ake daukar addini, daga nan ake daukar fassara addini. Duk wani addini, duk wata fassara da aka yi wadda ta zo bayan wannan lokacin sunan ta bata, ba yadda da ita ba, domin za ta iya kawo haramun wadda ba a bauta wa Allah da ita a zamanin ainihin manzon Allah ba, ko za ta iya kawo halal wadda ba a bauta wa Allah da ita a zamanin manzon Allah ba, ko sunna, ko ta kawo bid'a, ko ta kawo wata shirka, ko wani nau'in tauhidi wanda ba a bauta wa Allah da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To dan haka dukkan abin da zamu kai mu komo jama'a zamu daure ta ne a wannan zamanin. To amma akwai ka'ida da ke biye da wannan, ita ce waɗannan bayan Allah, Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah. To akwai kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, to mun yarda da su. Waɗanda suka biyo bayan waɗannan da kyautatawa, saboda me? Saboda sun kayyade wa kansu za su bi tafarkin waɗannan al'umma da Allah madaukakin sarki ya jinjina musu. Irin waɗannan malaman mun yarda da su. Amma duk wani malami da bai yarda da tafarkin Annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, babban yarda da shi ba, ba mu yadda da tsarin shi ba, ba mu yadda da komai nashi ba, domin a wurinmu cikakken ɓatacce ne, kamar yadda Fir'auna yake ɓatacce ga annabi Musa. Domin wanda duk yake cewa manhajin annabi sallallahu alaihi wasallama aslam wa abyaq, amma manhajin malamai ƴan takife waɗanda suka zo bayan annabi da sahabban shi, sai kuma ya ce wannan manhajin nasu abyan, to ai ya hallaka. Mutum ne zai ce wai tafarkin annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i na ya fi kowanne zaman lafiya, amma sai ya ce kuma ba bayani. Amma sai ya ce tafarkin shi da yake yanzu da tafarkin waɗanda suke hanyar shi, sai ya ce duk da akwai rikici, sai ya ce amma ya fi bayani. Yanzu jama'a, ina amfanin baɗi barai, ina ma'anar girman talaka ya girma sarki, ba aikin banza ba ne? Ka ce tafarkin annabi ya fi na kowa zaman lafiya, sai dai ka ce ba bayani. Me yasa wai ba bayani? Domin annabi da ya ce Allah a sama yake sahabbai sai suka yadda, da ya ce Allah na sakowa ƙarshen dare sai sahabbai suka yadda, babu wani dogon bayani. To dogon bayani me za a yi maka? Allah nan sa'an ka ne balle ka ce sai kaga yadda yake sakowa, tunda aka ce maka yana sauka ƙarshen dare, me yasa ma aka faɗi wannan magana? Sai aka ce maka dan haka wannan lokacin tashi kai ibada, tashi kai roƙa zai karɓa. Ina ruwanka ba sai ka tashi kai roƙa ba, amma in ka ce kai fa ba za ka yadda ba sai an yi bayani ya yayi sauka. Da ya sauka a daidai asibahin Najeriya, ai kuma a lokacin nan Amerika awa 5 baya, Saudiya awa 2 gaba, Afghanistan, Iran, Pakistan awa 4 gaba, wai ce ka kawo mana wannan dogon lissafe-lissafe mathematics ake yi? Ce maka aka yi Allah na sauka ƙarshen dare, ka tashi ka yi addu'a, ka tashi ka yi ibada, don Allah ba sai ka tashi ka yi ba? Sai ka ce kai ba za ka yi ibadar ba, saboda hadisin yana da ruɗani. Ruɗanin a kai ne su sahabbai da annabi ya karantar da su, ba su fahimci ruɗanin ba, sai suka yi ta yin addu'a, sai suka yi ta yin ibada, sai Allah ya karɓa, sai ya yarda da su. Yanzu jama'a, kun ga sharrin rashin karɓan tafarkin salaf kenan. To su ƴan bid'a da suka zo, in muka ce ƴan bid'a shine duk wanda ya tawaye ga tafarkin annabi da sahabbai, shi yake kira khalaf, shi yake kira ɗan bid'a, shi yake kira sahibu hawa, ɗan son zuciya. Su da suka zo din nassin da aka kawo sai su ce a kashi nan Ibnu Ashir, Ibnu Abdul Wahid a cikin Durrusanin, sai ya ce fa'awilhu ramiyat tanzili, din nassin da ya zo maka ka yi ta'awilin shi, ka kauda alqur'ani gefe guda, a kauda qur'ani gefe guda, ka fassara shi daidai da yadda zai maka. A ƙarƙashin wannan duk abin da za mu kawo a wannan wurin ko a wannan wuri, to gaskiya sai daga annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, sannan duk wani malami da yake rayuwa ko a yau, ko a yau ta baya, ko a yau ta bayan baya, matukar ya yarda da wannan tafarkin, to mun yarda da shi. Don haka mun yarda da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani a ƙarni na 6 zuwa na 7, mun yarda da shi da almajiran shi kakkaf irin su Muhammad ibn Abdul Hadi, irin su al-Allama ibn al-Qayyim, irin su al-Hafiz al-Zahabi, duk mun yarda da waɗannan. Sannan ka ƙara ɗagawa sama, za ka samu mun yarda da su al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in. In ko ka shiga cikin tabi'u tabi'ina, duk ga su Imam Malik nan, waɗannan duk mun amince da su. In ka kwararo wannan zamanin, mun yarda da babban malami al-Allamatul Usaymin, mun yarda da babban malami Nasiruddin wa Sunna, Asadus Sunna, mun yarda da babban malami al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, mun yarda da waɗannan a irin waɗannan zamanin. Idan ta daga daga aka ce na nesa kasha kashi, mun yarda da alƙalin shari'ar musulunci Abubakar Mahmud Gumi, dan ne dan tsayawar shi akan tafarkin salaf da suka tsaya, to mun yarda da su. Amma duk wani wanda bai yarda da tafarkin salaf ba, to ɓatacce ne. Iyakacin magana kenan. Kar ka zo ka ce a to a dan gyara magana, in gyara ballo matsala ba a yi ma. Duk wanda bai yarda da tafarkin salafu ba, to ɓatacce ne. Don haka za ka ga in ka karanta risala, za ka ji farkon risala sai ce wattiba'u salafi, sai ce waqtifa'u asarihim, yace dole fa abi salaf, kuma lallai ne a tsaya akan gurbin da suka tsaya. In ka tafi ƙarshen risala ma sai ka ji ya sake maimaita wannan kalmar, yace abi salaf fa. In ka tawo dan hodiyo cikin littafin shi kaka, tun daga ran da ka fara sauraron Abubakar Mahmud Gumi har ran da ka ji shi na ƙarshe, in kai dan bana bakwai ne an haife ka yanzu shekara ka 16 to baka sha karatu ba sai dai ka sha a radio nagarta to ka ma nagarta da safi yana karatu sai ka ji yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya dai ga musulmi sai ce amma kuma ba za ka karanta hadisi ka fahimce shi ba har sai ka dauko fasara daga malaman farko haka yake fadi ko ba haka yake fadi ba to su wai malaman farko sune daliban da annabi ya fara yayewa sune su Abubakar as-Siddiq su Uthman su Ali su Umar waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki yarda da su sune daliban da duniya ta fara ganin sun sauka karatu to sune suka fara zama malaman farko to kullu sai malam ya maimaita wannan to ya yadda da tafarkin salaf sannan karanta littafin dan hodiyo gaba ɗayan su sai kaga yana magana akan cewa alazimci tafarkin malaman farko karanta ihya'us sunna kaji to ashe jama'a mas'ala akan cewa fassara da kuma malamin da zai fassara sai in ya lazimci tafarkin malaman farko to gaskiya ba abu ne wanda za a compromise da babu sassauci ko misala zarratin wanda duk zai bi manhajin salaf to muna tare da shi shiryayye ne wanda duk bai yadda da salaf ba wallahi ba mu yadda da shi ba batacce ne iyakar magana kenan in kuma an ƙara sharhi ma ba a ƙara jangalotan saboda haka ka gane muna faɗin wannan ne saboda abin da kai ce an samu wasu suna cewa wai su ahli sunna ne amma wai dan shigantaka mutum ya yi haya islamic ya yi diploma arabic hausa ya yi NCE arabic history amma an ka taɓa shi wai sai ce shi fa bai san salaf ba baka san salaf ba eh to zauna a koyar da kai meye salaf sai a ce su ne waɗanda suka gabata shin baka sani ba ne lugatan ko istilahan a lugatan da in aka ce maka salafa yaslifu salafan baka san wannan ba to yansu in ka ta rushe diploma ka arabi hausa ta lalace in dai baka san salafa yaslifu salafan to in kuwa ka ce kai baka san kalmar salafu ba sai a ce a'a baka san kalmar salafu ba eh kai baka taɓa karanta littafin fiqh ba na malikiya baka karanta risala ba baka karanta risala ba kada ka taɓa karanta littafin dan hodiyo ba eh to dan Allah ya aka ka zama malami kawai babanka ne ya mutu aka nada ka to mun kwance ka mu ya abin ya zama shigantaka to kawai dan za ba san zuciya sai mutum ya ce shi bai san salaf ba shi bai san salaf ba ko wata kungiya ce wai aka kafa kuma dan shigantaka wai sai ce wai su albani ne suka kafa ta da su Ja'far to yanzu kai in ba shigantaka ba yanzu albani ne ni fa ake nufi wai ni na kafa kungiya to dan hudu da duniya ya shiga sai ta fadin ta a littafin shi saboda Allah akwai san zuciya a cikin waɗannan a duniya kakaf waɗanda aka san suna kin salaf mutane ne nau'i biyu waɗanda dukkan su batattu ne bangaren farko sune ɗan shi'a khawarijawa abin nan rawafid ba sa son salaf ko kadan kullun ɗan shi'a yana gaba da salaf saboda ne kamar yadda al-imam al-hafiz Abu Zur'at al-Razi yake cewa yake ɗan shi'a fa annabi suke ki amma da suka kasa yadda za su fito su kafa adawa da shi a cikin gidan shi sai suka ki matan shi guda biyu Aisha da Hafsa a waje kuma sai suka ki Abubakar da Umar da sauran sahabbai domin in aka rusa waɗannan to shikenan duk abin da yazo daga annabi an rusa shi mutumin da ya dubi matar ka yake tuhumarta da fasikanci matar da annabi har ya rasu ce mata yake ke ce matata duniya da lahira waɗannan guda biyu dattawan annabi sallallahu alaihi wasallama Abubakar da Umar da manzo Allah yake matsayin su a musulunci kamar ido ne da kunne dukkan da aka ce babu ido babu kunne sun mumbukumul kenan umyun sai suka kafa kiyayya da su duk sanda zance zai hada ka da dan shi'a in za ka yi hikima sai ka ce to kaga yanzu mu guidelines mu ja layi daga cikin layin shi ne eh ba mu son maganar sahabbai gaba ɗaya ka kai maganar sahabbai in ka so ma ka kai matuƙa ka ce ban son kai maganar su da yaban su ko da su ka su dan haka mu ci gaba da magana shikenan ba shi da wata agenda kuma dan shi dama addinin ya gini ne akan zagin sahabbai ka dinke bakin shi to ɗan shi'a an san su da kiyayyar salaf ba su kaunar salaf ko miskala zarratin suna gaba da ita to dan Allah yanzu nan kana dan izalar Jos ko dan izalar Kaduna ko kuma ta tsakiya dan Allah kai wa kanka adalci idan kai ma kace baka san salaf dan Allah saboda tsabar kana kin Albaniya ki shiga kungiyar ka asalin abun fa kenan na daya kenan na biyu mutanen da aka sani da kin salaf sune nawasib nawasib su kuma suna gaba da sayyidina Ali suna gaba da Fatima suna gaba da Al-Hasan da Husaini waɗannan wasu la'antattun mutane ne waɗanda barnarsu da zindiƙancin su bai gaza na ƴan Shi'a ba waɗannan ba sa ƙaunar sahabbai waɗannan kuma ba sa kana ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duka waɗannan guda biyun fatattu ne to yanzu jama'a yayi daidai ka ce kai kana izala dan Allah kai ma ka ce wai kai ma kana kin salaf dan Allah to duk wani dan izalan yace na kin salaf yana gaba da salaf sai ka ce to gaskiya muna tuhumarka da aqidar Shi'a ko kuma aqidar Nawasib ba mu yadda kai ahlus sunna bane dan ba a taba sanin ahlus sunna yana kin salaf ba duk ahlus sunna gaba daya sun yadda da salaf dan aka ce salaf an kalmar tana fara hawa kan annabi sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina magabata kenan ita ce kalmar abin da yasa nake tanana ta wannan jama'a suna tabi suna propaganda wai an kafa kungiya wai sunan ta salafiya to tambayar da nake maka kai da kake propagandar an kafa kungiya sunan ta salafiya na ɗaya tukuna waye shugaban kungiyar nan na dai san kungiya tun daga ta ƴan faci har ta ƴan addini tana da shugaba tana da sakatare to balle in ta addini ce akwai shugaban malamai akwai dan malikin malamai sannan an yi wa'azi an tashi ana cire 10% ana ba wani da wani da wani to ina tambaya waye shugaban kungiyar salafiya ka gaya mana waye shugaban malamanta ka fito ka faɗa in kana da hujja a kasar ko a takarda ko menene wallahi kana da yancin ka fito ka same mu auren wa'azi ka ce wani ne shugaban kungiyar salafiya ga inda aka kafa ta ga sarkin malamanta ka faɗa ka kawo hujja ɗaya kenan na biyu tambayar da muke maka in har a ce an kafa kungiya ne wai salafiya wai dan Allah kafa kungiya babu kyau ne kai auren ka idan kafa kungiya babu kyau kai dan me ka kafa ko dan me da aka kafa ka shiga idan ku amsa ka ita ce kafa kungiya da kyau to ba za ka bar wani ya kafa ba idan kafawar yayi simple logic abu ne mai saukin a gane dan me za ka tafada an kafa kungiya ne kana tafada an kafa kungiya idan kafa kungiya aka yi haramun ne kafa kungiyar to kai ka fara yi sannan wasu suka koyi da kai idan halal ne yadda ka kafa wani ma ka bar shi ya kafa mana to jama'a ga magana kaulin faslun ita ce mu da muke bin tafarkin salaf mu ba kungiya bane ka kabbi inda muke a duniya ba kungiya bane mu kuma mu ba ma shiga kuma ba za mu shiga wata kungiya ba kuma wannan maganar haka take babu canji insha Allah idan ka fahimci wannan to ka zauna lafiya duk wani da ya ce za a kafa wata kungiya za ka fa wata munazzama za ka fa wata majalisi za ka fa wata menene to karka kawo mana wannan mu masu da'awa ta farkin salaf kai muna koyan karatu ne mu karantar har Allah ya dauki ranmu kawai abin da muke kenan ba ma kafa kungiya kuma ba ma shiga kungiya dan haka ka kwantar da hankalinka mu ba kungiya bane kuma ba za mu shiga kungiyar ka ba har kiyama ta tashi kuma ba za mu kafa kungiya ba ko ba za mu compromising da insha Allah da cewa to ai wani hali ya zo yanzu a zo a kafa wata kungiya hadin kan ahli sunna kungiyar wani ne shugabanta ba za mu ba babu mu a cikin wannan kashin idan kuka gane wannan shikenan kun zauna lafiya amma tsarin mu ai karar na sha faɗe nan makaranta kan na kafa ta sunanta Darul Hadisi Salafiyya kuma wannan tafarkin malaman farko ne waɗanda suka biyo baya makarantu suke kafa dama Darul Hadisi ake sawa ma'ana Hadith Institute to amma dan a kayyade ya nuna ita makarantar tana karantar da hadisin ne da sunna amma a bisa tafarkin salaf shi yasa ake sa Darul Hadith sai yasa As-Salafiyya wannan ainihin sifa ce Darul Hadith din cibiya ce ta karantar da sunna cibiya ce ta karantar da hadisi amma a wannan tafarki a tafarkin manzon Allah da sahabban shi. Wannan ya nuna in ka zo makarantar mu to ba fa zaka ji ana salati ga wani kato ba, kowane ne, ba zaka ji ana daukaka sunan wani ba, kowane ne. Iyakar Allah ya ce, Annabi ya ce, sahabbai sun ce duk wanda ka ji za a kawo to sai dai in ya yarda da wannan tafarkin namu. Dan haka 100% muka ce mun yarda da dan hodiyo, mun yarda da abokar gumi, mun yarda da mai risala, mun yarda da Nasiruddin al-Albani, mun yarda da Ibn al-Usaymin, mun yarda da Bin Baz, suna nan malamai birjik, mun yarda da su. Amma duk wanda ya saba wannan tafarkin to ba za ka ji shi a makarantar ba. Dalilin da ya sa muka yi kaidin kenan. Kuma in ba dan mutane suka kirkiro bid'o'i da kungiyoyi da abubuwan son zuciya ba, babu ma wata manufa da za ta sa a sa ainihin wato as-salafiyya a gaban sunan makarantar mu. Amma ta yi wata rana wani ya ji mun zauna muna ta wa'azi akan falalar zikiri, sai ya ce ka ji wani sayyidi ya bayyana a zariya bari mu je mu karbi karama. To sai aka ce a to wannan as-salafi, sai ya ce wai wannan ba irin namu ba ne. Ka ji dalilin kenan. Ta yayyuwa wata ranka je muna karanta littafin Hisn al-Muslim min azkar al-kitabi wa sunna, to dan tarika ya saba jin falala, in ya rinka jin hadisan falala sai ce to ga wani sahibul karamatul bahira ya bayyana azali. To sai marmaje ji a to wannan fa a bisa manhajin malaman farko ne, sai ce to ai kuma ka ji tsiya. Shi yasa ake wannan tamayyuz din jama'a. Amma mu ba kungiya bane. Kamar yadda nake kasancewar mu mun yarda da duk malamin da ya lazimci wannan tafarki koda ya zo bayan wadancan karnuka, saboda Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani, wallahi muna kyautata zato dan fodiyo ya bi bayan su da kyautatawa. Amma fa ba ma musu, dan fodiyo yayi dariqa ada, dan fodiyo yayi dariqa qadiriyya, yayi duk wadannan hayaniya da ake yi. Amma daga bayan ne yazo yace to yanzu kan da'awar shi ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'a, yace rayu sunna da barka ta bid'a. Tun daga wannan lokaci rubucin dan fodiyo sai suka canza, sai suka koma tsagoran sunna, qur'ani da hadisi da sahabbai da abinda tabi'ai suka ce, ba abinda ya shafe shi da wata hayaniya. Shikenan dai waƙar da waɗannan abubuwa. Ni da nake magana din nan ina da kula ta musamman akan littafan Abdullahi Gondo da Shehu Usmanu da Muhammadu Bello da ainihin Nana Asma'u da sauran ƴaƴa da kuma almajiran dan fodiyo. Gabana nan ɗaya daga cikin littafan dan fodiyo ne, cikin littafan da nake haƙƙaƙawa. Kashi shi ne littafi na biyu daga cikin jeren giyar aikin da nake, mai suna Tamyizul Muslimina min al-Kafirina. A cikin aikin da nake na tattara waɗannan littafai, sai na tsinkayo wata wasiya da ɗan hodiyo ya ita ce nake so zan cike mana wa'azin yau da ita. Da haka kowa ya saurara shi. Shin wai ɗan hodiyo shi ma salafi ne? Shi ma salaf ne? Ko kuwa yana gaba da salaf? Kuma wannan littafin kadai ya isa ka gane ma'anar wa'azin da muke nufin mu gabatar tun daga jiya har yau. Domin a cikin wannan littafin dan fodiyo ya bada general overview, wato ya dubi Najeriya ne tun tana daular Uthmaniyya, ya dube ta gaba ɗaya sai kasafta mutanen kasar da ke zaune a wannan nahiyar da muka sani yau a Najeriya, sai kasafta su kashi takwas. To kashi takwas din nan karka manta, je na gaya maka yadda karkashuwar mutanen Najeriya take, waɗannan sun rarrabu nan. Dan fodiyo ma da ya gama wannan sai ya fahimci mas'ala, dai ta yi mas'ala. Wane in dan fodiyo ya kawo su kofin sai ce kaga waɗannan musulmi ne tsantsa, su wane musulmi ne tsantsa, sai da ya kai kashi na hudu. To daga kashi na biyar ne sai aka fara samun gardama, sai to waɗannan fasikai ne, waɗannan al'amarin su akwai rikici, waɗannan zunzurutun arna ne, waɗannan maguzawa ne. To da ya gama bayani sai kuma ya kawo maka ka'ida game da kafirta mutumin da yake faɗin kalmar la ilaha illallah. Sai dan fodiyo ya ce duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah musulmi ne, sai in ya faɗi abin da ya warware ta. Na daga cikin abin da ke warware ta shine yayi musun abin da yake sananne ne tabbatacce a cikin addinin musulunci. Idan musulmi ya ce Qur'ani ƙarya ne, to wannan ya zama arne fitik, inda zai kwane na tsalle na faɗin la ilaha illallah da lasu fika ta hau kowace hasumai masallaci a garin su, yana nan ya zama arne. Don me? Anan la ilaha illallah shi ta warware, kamar mutum ne yana gama alwala ga ruwa shabe-shabe sai ya yi tusa. Kaga yanzu ba ruwan alwala ake kallo ba, me ya yi tusa? Alwala babu. Jama'a mun gane?
haka mutumin da yake fadin la ilaha illallah amma kuma zai sa alqur'ani izu 30 a kafar shi ta dama izu 30 a kafar hagu ya shiga ban daki yana wasu ainihin kalmomi yana kiran sunayen manyan aljanu amma an jima sai ya fito ya nada kafar shi kofar gida da dangajejen charbi da alqur'ani yana karanta wannan zunzurutun arne ne kamar George Bush babu bambanci to idan ka fahimci haka sai dan fodiyo yace maka to ka ji wannan ka'idar duk musulmin da yake fadin la ilaha illallah to ka yadda musulmi ne har sai yayi abin ba a kafirtawa da ta'wili sai yayi abin da yake yayi musu ma huwa ma'lumun min addini bid darura misali yanzu ƴan kungiyar ahmadiyya ƴan qadiyaniya arna ne suna nan da masallaci a nan Yoruba Street a Sabon Garin Zaria waɗannan arna ne zunzurutun arna saboda sun ce basu yadda Annabi Muhammad shine cikamakin annaba ba suka ce akwai wani mutum a kasar India sunan shi Annabi Ahmad Gulam Allah ya mai wahayi kuma ya zo da nashi Qur'anin ya zo da nashi hadisin to waɗannan wanda ji yadda da waɗannan arne ne zunzurutun arne me yasa saboda yayi inkarin abin da yake tabbatacce ne a cikin addini shine tabbatacce ne Annabi shine khatamul anbiya daga shi babu wani to haka duk dan tijaniya in dai dan tijaniya ne ba irin su baba kadagirin jahili ba aje shi gefe guda dan tijaniya zunzurutun dan tijaniya ya yadda cewa salatul fati an saukarwa da kutubul bakari ne ita kuma in dai dan tijaniya ne ya yadda cewa karanta tafsili daya ya fi alqur'ani so 6000 to kaga wannan zunzurutun arne ne ba ma guje ne ina fata an gane amma kamar yadda na gaya maka kaga irin su baba din nan da basu san komai ba to saka cikin kungiyar jahilai yana nan a musulmi amma jahili ne ina ma'ana jahili bai ma san addinin ba irin waɗannan to ka ba su uzuri dan haka ka fahimci dan da zaka zo ka ce baba kun yadda wani abu ya fi qur'ani zai ce kai yaro ba ni san rashin kunyar ku ta zamani shi ma bai yadda ba a nan kofar doka 1980 da nan wajen gidan man nan nan ina ne ake cewa nan kan kwanan nan nan a Goro nan Tejako nan an yi wa'azi a nan da aka yi wa'azi 1980 yau shekaru 26 da suka wuce malam Adamu kofar doka baba tauhidi nagode sabo kai wannan suna yayi kyau kun yi mishi adalci wa'azi ya wa'azi sai taso yana kuka yace ƙarya kuke kun yi mana sharri yace ga jawahir ma'ani ku bude mana da aka bude sai fashe da kuka yace sun cuce mu ce ba mu sani ba farkon yadda ya rikide zama sunna ce 1980 din nan dot an gama wannan wa'azi sai aka da nan kuma a garin nan ana wa'azi malam ba'are yake wa'azi Allah ya rata da malam ba'are amin ina fatan mun gane da aka zo malam ba'are yana wa'azi yayi wa'azi ya fito da waɗannan abubuwa dalla nan wani ya fito yana kuka yana cewa wallahi tallahi an cuce su su ba su san wannan abun ba to kaga irin waɗannan tsofaffin ka kafirta su zaka dauki alaki tunda san me ake ciki ba don haka dan fodiyo da yazo wannan litafi sai ce irin waɗannan bar su a jahilai ina ma'ana jahili ko ya iya risala ya iya bulugul maram jahili ne wato bai fahimci bala'i da bama-baman da ke cikin tijaniya ba don haka yake tare da su don haka bashi a nan ba kafiri ba ne amma wanda da ya ce wallahi ya yadda an saukar da salatul fati sai ka ce to ka zama arni ka yadda an yi wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka yadda wannan wahayin har ya fi alqur'ani to wannan kai ba musulmi ba ne to sai zai ce wai an kafirta musulmi dan fodiyo ne gashi da kan shi yace duk wanda ya musu ma huwa ma'lumin min addini bid darura to wannan ya zama kafiri kuma haka maganar nan take cikin mukhtasar ka karanta babu ridda mana dan menene mutum zai yi kafirci jama'a sai an zo an ce yayi kafirci kuma sai dawo yace la ilaha illallah ne kun ji kalmar da na faɗa sai a ce to ka janye waccan yace sai a ce to karka kuma abinda suke kenan jama'a mutanen nan suna cutar mutane kamar yadda hawainiya take rikida kai kalmar kafirci sai aka ce wannan kalmar kafirci ce sai ka ce a ni fa la ilaha illallah nace sai a ce a dazu ba ita ka fadi ba don haka in ka fadi la ilaha illallah ka saki fadin ta dazu sai su koma suna cewa wai ana kafirta musulmi wai ana raba kan musulmi wanda duk ya yadda an saukar da salatul fati jama'a ba musulmi bane ba saukar da salatul fati ba kariya ne wanda biyar da salatul fati ta kai ko ta shi ko ta yi daidai da qur'ani ba musulmi bane kai ba salatul fatiha ko salatin da annabi muhammad ya karantar kace ta ci alqur'ani wallahi ka yarda ba wai salatul fatiha wata shirme kana bata kanka lokaci to wannan littafin jama'an musulmi suna buƙatar shi a zamanin nan don haka na gama haƙaƙa shi tsaf kuma insha Allah ta'ala na yi muku alƙawarin zan karantar da ku wannan littafi wani lokaci yanzu fa albani ya dawo fage saboda haka za mu zauna a karanta littafin nan za ku ji me dan fodiyo ya ce kuma shin a cikin da'awar dan fodiyo akwai kafirta mai cewa la ilaha illallah wanda ya warware ta ko ko babu akwai don kafirta la ilaha illallah ka zo ka kafirta ta ka kafirce mata dole ce ka kafirta amma dan Allah ka faɗi la ilaha illallah ka tsaya anan haka annabi ya ce kul la ilaha illallah thumma istaqim in ka ce la ilaha illallah ka tsaya anan ba wanda ya sai kafirta ka jama'a amma da kace la ilaha illallah sai kaje kana ta dibo kafirci kana abin nan da an zo an hukunta ka kuma sai kace la ilaha illallah ni fa haka na fadi yo ai kai ma kana jin tsoro yanzu duk kalmomin kafircin da suka yi a da aka kafirta su yanzu da suka ga gaskiya ta bayyana sai suka zo suna boyewa ai ba boyewa za ku yi ba sai ku ce a gaskiya da mun fada haka amma wallahi duk da kun zazzage mu to mun ji dadi wa'azin ku yayi amfani mu ma mun gane abin ba daidai bane mun bari shikenan to sai a samu hadin kai amma baya yi wa yanzu azumi ya zo duk suna nan sun tattaro waɗannan tawilance sai sun yi ana zuwa mun zo goren sallah mu ce to wani ya ce ka ba wannan kalma arnantaka ce sai kuma idan ya ce la ilaha illallah fadi ka tsaya ka fassara alqur'anin mana ka kawo qur'ani ka fassara qur'ani ka kawo qur'ani ka fassara hadisi ka kawo hadisi ka fassara qur'ani ka kawo sharhohi da malamai suka fadi wani ya ce sai ce kai kafiri ne amma sai ka zo ka ce wai zaka fitar da wani ta'awili wanda zaka nuna cewa ga wani wali ya fi annabi Muhammad daraja haba da an yi magana sai ce suna musun karamar waliyai yanzu kai nan sai an ce wali ya fi annabi daraja sannan kai yadda cewa wali yana da daraja to haka ne ba mu yadda ba mu mun kafircewa karamar waliyan kenan a karkashin haka kai kuma ka kafircewa mu'jizar annabawa to waye bakin arnin aka je kiyama yaushe za a ce wai dole sai an fifita wali akan annabi yanzu jama'a me yasa ne ba za a rinka yin kalmomi waɗanda yake kowanne musulmi jahili da musulmi in ya ji su zai gamsu da su ba sai a je a ɗauko kalmomin da suke da rikici sai kuma a ce wai kai baka san ilimin baɗini ba mutum ya zo ya dube ka ya ce kai fa shege ne ba ɗan halal ba ne a gidanku sai ka ce kamar yaya sai ya ce a wannan wani ilimi ne mu kaɗai muka sani za ka yadda da wannan fasarar saboda haka mutanen nan suna tsogalo rikici ne sun ƙi su tsaya akan asalin musulunci sannan muna fama da gwamnatoci munafukai da zara an zauna wurin yan sanda ko wurin masu mulki sarakunan gargajiya ko wurin yan siyasa sai ka ji sun ce mu dai abin da muke so a zauna lafiya wallahi ba ku yi adalci ba ku masu mulki yaushe ne mutum zai kawo abin da zai rinka kawo rikici a cikin tafiya kuma ku ce wai a zauna lafiya sai a bincika a gane kai ne ka faɗa ba a yin sulhu haka jama'a kawai ka zo ka ce wa mutane ku zauna lafiya ku zauna lafiya ko yara ne ƙanana balle manya balle malamai wani ya ce wani kafiri ne zama za a yi magana da gaske kai ka ce mai kafiri sai ya kware da gaske me yasa ka ce mishi kafiri na ce mishi ne saboda ya ɗauko aƙida kaza aƙida kaza aƙida kaza kai ka ɗauko aƙida in ya ce a ƙarya ne shi ya kashi la ilaha illallah sai ya ce to kai ka ji kana da hujja yanzu sai ya ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara yanzu kai da kacewa ne ya zama kafiri saboda kalmomin kafirci aina albayyina aina shahada aina alhujja ina hujjarka sai ce ga dalilai ga inda ya rubuta ga inda ya ai mallam Abubakar gumi yayi kalaha haka kun ba ku san tarihin ba yara ne mu manya mun sani ka je ka dauki diwanin kaulaha mallam Abubakar gumi ya dauki wannan diwanin kaulaha yana da kujera abin nan a rabitatul alamin islami mallam Abubakar gumi ya dauki diwanin kaulaha idan zai zauna ya karanta da ya karanta da kafircin da ke ciki sai ya saka shi a jaka sai ya tafi rabitatul alamin islami sai da aka je aka zauna mallam Abubakar gumi ya ce ya zo da sako daga Afrika aka ce a akwai ajandodi yau yace a wannan sako babba ajanda ce a tsaya zai karanta ya miƙe ya fara karanta sai manyan malamai subhanallahi subhanallahi yace to ku saurara ga wanda yayi sai kaulaha yace a ina shekara 16 ne ban balaga ga lokacin diwanin yana nan a kasuwa sai yace to ya janye wannan magana bai balaga ba yayi to bai balaga ba ko wannan shikenan duk shagantakar da yaro ya to shikenan fa in tabu kaza 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 to wannan fa in balagu to ya balaga to abin da ya kamata kenan dan menene za a ji tsoro kai ka san ka fadi magana sai an je wuri sai ka ce lallai ka fada sai ka ce lallai ka fada to amma in yi musufa sai manzo Allah yace al yaminu al bayyinatu ala al mudda'i kai da kace ya kafirta ka kawo dalili sannan shi kuma ya rantse da Allah cewa bai faɗi wannan kalmar ba sai a rabu da ku rantsuwa ta shi musulmi to amma a sai yace ya faɗa sai yace to waɗannan kalmomi da ka faɗa za a tsaya a tara malamai da suka san musulunci a bincike su ina matsayin wannan kalmar da ka faɗa in ta tabbata ka kafirta to ka yarda za mu kashe ka dan kai zaka kawo mana fitina a cikin musulunci idan kuma ta tabbata wannan kalmar bata kafirta ka ba to kai da ka kafirta shi kalmar zata koma kanka in ta koma kanka kai ka tabbata kafiri ka yarda sai ka tuba shikenan sai zauna lafiya sai ku ga musulmi sun zauna lafiya a kasa amma wallahi haka waɗannan masu mulki wallahi suna yin munafunci wai da sunan wai a zauna lafiya wallahi kuna binne bama bamai ne a ƙarƙashin ƙasa dole waɗannan maganganun wallahi sai an tsaya an bincika su don ni da nake magana ina kewaye ƙasar nan kakaf na wa'azi kuma wallahi duk mutumin da ya ce akwai abin da ya fi ƙur'ani wallahi arne ne zuzurutun arne to yanzu ne wannan wa'azin sai ya ce a'a ya zo ya kafirta malaman mu to kuma haka zan ci gaba dai kuma baka yi saka halani yin wa'azi ba to shikenan to kaga matsala ta faru shi kuma aka yi zai ce to wallahi za a yi yaki to kasa ba za ta zauna lafiya ba sai kun zaunar da mu da waɗannan mutanen da muke tuhuma su da kafirci a gane su waye kafiran su tuba in ba haka ba hukunta su kasa ta zauna lafiya amma burin da kuke karka da borin shigantaka ne kuma wallahi ba za a taba zama lafiya tsakanin musulmin Najeriya ba duk magana haɗin kai da ake magana wallahi kuna magana munafunci ne yaushe ne muna ji muna gani mutum yayi alwala yanzu nan sai muka ji bam yayi tusa kuma sai ya wuce gaba zai limanci mu ce a'a alwalar ka ta kare sai ya ce la ilaha illallah ku ga laima a jiki na sai mu ce a'a muna da yaqinin ta kare sai ya ce to haɗin kan musulmi ku bashi ya wuce za a bi sallar ba sai a bi ba waɗannan abubuwan ko a haƙura a karɓe su a gyara ina wannan magana ne da sarakunan gargajiya da malamai da 'yan siyasa da dattawa da waɗanda suke cewa waɗannan abubuwan sun wuce ba su wuce ba duk shekara sai an yi faɗa sai an yi zubar da jini kuma ba za su kauna amma wallahi an kuka ce a bar su haka to a bar su ɗin mu dai kam duk wanda ya kafircewa alƙur'ani to kafiri ne iyakacin magana kenan duk wanda ya ce akwai wani waliyi da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shigantaka ta kai shigantaka a tsakiyar birnin Kano sai ka ji mutum ya miƙe wurin maulidi yana wa'azi wai sai ya ce da manzon Allah da fafaroma duk ɗaya ne sai a ce kai sai ya ce ap sai ya ce wannan ilimin baɗini ne sai kun zo gauri za a karantar da ku to dan Allah jama'a waɗannan irin kalmomin za a rinka faɗin su a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba saboda haka kun ji ku sarakuna albanin nan da ya dawo fa ba wai ya canza ba ne yana nan aljibalu jibalu ba abin da ya canza wallahi wallahi duk mutumin da ya taɓa mutuncin aqidar da manzon Allah ya zo da ita ko kuma qur'ani to wallahi za a faɗi hukuncin shi daidai da yadda musulunci ya faɗi kuma duk sanda aka zo aka ce za a yi taron haɗin kan musulmi to gaskiya saboda Allah ni game da ni to akwai sharadi ba za a zo a ce wai a yadda ake din nan kawai a zo a haɗa kai ba don an haɗa kai ma za ta yi bindiga don gobe na zo wa'azi zan faɗi ka ba sai a ce to jiya an yi taron haɗin kai kuma ya zo ya ce wanda ya yarda da salatul fatiha fa alqur'ani ya ce kafiri ne to kaga haɗin kai ya wargaje to shi yasa kullum ana magana haɗin kai ko ahlus sunna da kuke magana haɗin kai sai in ce ni fa akwai matsala domin ni ba zan yarda a yi haɗin kai a ƙarƙashin munafunci ba da ɗan shege da ɗan halal a ce a haɗa su a gidan mai gida ya mutu a ce su ci gado a'a saboda haka duk wanda zai gayyace mu haɗin kai to ya san ba mu ba za mu yi haɗin kai a bisa munafunci ba wane eh sai a ce ai wane ya taɓa yin kalmar kafirci ai mu ba mu yarda shi musulmi ne don haka ba za mu haɗa kai da shi ba saboda haka a tsaya a binciki maganar shi an ba haka ba ai kuna ganin motion na haɗin kai ya taso tsakanin ahlus sunna ina ya je ƙara kawo ruɗani yayi saboda me da kamata ya tsaya a binciki me ya faru me kaza a gurgusar da waɗannan abubuwan tukuna sannan sai a zo sai a haɗin ka yanzu ba ku ganin mai taya in tefaci ko tif in yi faci sai an kankare sannan ake sa shalufe yake zama yo amma kala nan mana aje a gasa shi a gan zai zauna sai da haka sai an kankare abin da ke kawo fitina sannan ake kiran sulhu jama'a to ne dan fodiyo yace da dan fodiyo ya gama bayanai ire-iren waɗannan dangane da ga yadda kaidojin kafirtawa ga yadda suke sai yace fa in qulta bayyin lana ma nashtaghilu bihi liyakuna ziyadatan fi nuri basairina da zaka ce alaga fata malan dan fodiyo bayyana mana abin da zai ainihin ƙara wa basira mu haske mana yanzu rikici yayi rikici sabani yayi sabani wannan yace to yanzu menene ya kamata mu shagaltu da shi wanda zai sa mana albarka a rayuwa qultu dan fodiyo ce sai ince fa'alam anna man arada zalika falyalzam arba'ata umurin duk wanda yake son ya samu haske a duniya da lahira wanda yake son ya zauna lafiya a duniya da lahira ga abubuwa guda hudu ya lazimce su wannan littafin dan fodiyo ne jama'a kuma wannan littafin yadda ka ganshi ni ne na maida shi a computer kawai rubutun hannu ne yadda ka san rubutun hannun littafin nan kuma shefa an tashi buga shi sai nayi photocopy nayi scanning din rubutun hannun da idda aka yi samu sannan dan karka dauka a shi yaje ya rubuta a ka'ida ce ta tahqiqi li awwali marra an zaka buga littafin da mutane ba san shi ba sai ka kawo shaidu da ke tabbatar da cewa kuma wannan littafin yana daga cikin littafin da malam Muhammad Bello sarkin musulmi ya ambaci cewa mahaifin shi ya rubuta duk sai mun kawo wadannan menene za a yi wanda za a zauna lafiya a samu natsuwar zuciya duk a daina wannan hayaniyar dan hudiyo yace abubuwa hudu ne za a lazimce su al-awwal na farko tilawatul qur'anil azim wa tadabburu ayatihi wa tafahhumu ma'anihi yace tilawa al-qur'ani karatun al-qur'ani lura da ayoyin al-qur'ani in ana karanta su da kuma kokarin fahimta ma'anonin al-qur'ani kun ji abu na farko da zai zama da musulmi lafiya shi zai kara maka hasken basira yanzu waɗannan maganganu ne dan fodiyo yayi guda ɗaya ce amma in ka duba suna da gabobi uku gabar farko ita ce tilawa al-qur'ani bari mu sharhinta tilawa al-qur'ani na daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗi falalarsu a cikin al-qur'ani karanta al-qur'ani kaji inda Allah yake innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yace waɗanda suke tilawa suke karanta littafin Allah suke tsayi da sallah suke bayarwa daga abin da Allah ya azurta su a salari da a boye waɗannan sun kafa kasuwanci sun sai hannun jali wanda babu karewa yanzu jama'a mu ji ka iya karatun Qur'ani tukuna kana kokarin ƴaƴanka su iya karatun Al-Qur'ani tilawa Al-Qur'ani kana zama kana tilawa Al-Qur'ani jama'a har azo a tsara wa mutane hadisi a ce wai annabi ya ce ku yi ta zikiri har sai an ce ku mahaukata ne wannan hadisin mahaukata ne suka kirkire shi yo ko karatun alqur'ani zaka fito kwararo kana yi har sai an ce kai mahaukaci ne ku raba mutane da karatun alqur'ani afdalu zikri zikirin da yafi komai tilawa alqur'ani jama'a ga shawara zuwa ga ainihin musulmi ita ce yayin da aka zan akwai karayar zuci da karayar tattalin arziki mutane sun zuciyarsu ta kare ba za su iya gina makarantu ba tattalin arziki ya kare mutane ba su da kuɗi ku yi hikima ku kullo da makarantun tilawa alqur'ani jama'a a zauruka da kofar gidaje da magriba da isha da sallah asuba ƴaƴanku su ta karatun alqur'ani idan ba haka ba waɗannan zindiƙai masu salatul fati da waɗannan ƴaƴan su arna masu zagawa annabi sahabbai babu yadda za a yi wallahi a karya su su dama qur'ani ne ba su so su ga yana yaduwa to dole ne musulmi wallahi su dauki matakin karantar da alqur'ani ana al-layli wa atrafan nahar dare da rana ku karanta alqur'ani sannan ku rinka zama kuna tilawa alqur'ani gaban magana dan fodiyo ta farko kenan kana son hasken zuci to ka samu me ka samu tilawa alqur'ani gaba ta biyu ta magana shi sai yace da kuma lura da ayoyin alqur'ani ji wasu ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani ayar farko cikin suratul nisa'i Allah yace afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا متاني با سا لورا دا القران ني qur'ani fa da a ce ba daga Allah yake ba to da an samu rigingimu mai yawa to da yake daga Allah yake fa babu rigima ko kwade a ciki ashe duk wanda ke son ya samu natsuwa da rashin rikici ya karanta alqur'ani to wajen karatun alqur'anin jama'a lura ake da alqur'ani ina ma'anar lura a cikin hadisin da al-imam at-tirmidhi ya ruwaito ya inganta shi daga sahabiya ummul mu'minin ummu salama Allah ya yarda da ita tace كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة تتي قرأت من ظن الله دلا دلا أفسره كيشي الله كما ميجي ورتل القرآن ترتيلا ككرنت قرآني دلا دلا أتكين حديث عند بخاري دا مسلم سكروي تودة صحابي عبد الله أن أمر أن أس الله يرد سويته من ظن الله يتي وند دي كرنت القرآن يسوكي شي كسد قوانا أكو بذي فهم كيشبا dan haka alarama da ke sauke Qur'ani a dare ɗaya yayi kuskure balle har ya ƙara da 20 a ce alarama mai 60 ko alarama mai 80 ka fata sai ka dawo ya sunna take dan haka ba wai karatun Qur'anin ba sai kai yadda shari'a ta ce amma ka zo kara watini wazai tin wa turi zinina wa galbalil lamina la ala nashara alaka sam wannan ba karatun alqur'ani kake ba wallahi ba karatun alqur'ani idan aka samu hay'atul amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar sai an hana wannan alaramma domin wannan yana munkar ne ba haka ake karatun qur'ani ba kana karatun alqur'ani yanzu jama'a ko shafa labari shu ne kake karantawa haka kai kana jin abin da kake balle wani to shegantaka ce abin ai karatun alqur'ani ba wai kawai ai marmaza a sauke ba al-imam al-bayhaqi ya ruwaito hadis ko kuma asari daga sahabi abdullah dan mas'udin yace kada ɗaya daga cikinku ya zan ya fara koyan alqur'ani ya zan kana ammuhu akhirat sura da ka fara ka ce kai bari duba suratul baqara yanzu ina aya ta 6 wai 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 saura aya 208 kai yace ba haka ake ba ka ci gaba da yi kawai ba wai gaggawa Allah Allah za kai ka sauke ba a ce ai a cikin kwana duk kwana uku sai ya sauke ba haka ake so so ake yi sako ne Allah ya aiko zuwa gare ka sakon yana shiga haka ake so ba wai kawai ka karanta ba dan haka idan jama'a sun lura da wannan jama'a to karatun alqur'ani sai an koye shi sai kuma an karanta shi dalla dalla to ba a koyan karatun qur'ani da cassette ba a koyan karatun alqur'ani da cd ba a koyan karatun alqur'ani da computer amma an kaje malam ya karantar da kai verbally shafawiyan baki da baki malam ya dora maka karatun alqur'ani to sai ka zo ka kunna radio kuma sai ya ƙara gurza maka karatu sai computer sai ta ƙara tuna maka amma ɗan bokon zamani sai mutun yaje ya samu cd alim sai ya ce wai ai shi yanzu ba abin da ya shafe shi ba ruwan shi da wani malami zai zauna ya koyi karatun qur'ani kariya kake ɗan boko ba za ka iya ba sai ka ji an koya maka bokon ka yayi crash bai nuna maka gaskiya ba sanda kake son ka zama engineer ko lawyer zuwa kai ka sayo cassette ba zuwa kai ka koya maka lauyanci a wurin lauyoyi ba zuwa kai ka koya maka engineering a wurin engineers ba to karatun alqur'ani shine 20 she kasar zai koya maka ko computer yanzu abin da yan boko suke kenan ni ba ruwa na da wasu malamai da Allah na da computer a daki na ƙarya kake ya wrong dole ka je wurin malami ka zauna ka lankwashe kafa a lakkana maka sannan sai ka zo ka sa computer system sai ta ringa tuna maka in ba haka ba wallahi ba za ka iya karanta qur'ani yadda yake daidai ba yo a turanci ba akwai phonetics da phonology ba yadda ake furta lafuzan kalmomi zaka iya siyan kasar ai akwai kasusuwa da littafai na phonetics da phonology zaka iya siye ka je ka karanta da haka ka zo ka iya furta kalmomi daidai ba shine zaka ji kana irin wannan turanci ba election election the election is coming kana turanci kamar doya ta tsaya maka a wuya la labudda sai ka je waɗanda suka iya abin sun lakkana maka a ce maka ga yadda ake furta kaza ga yadda ake furta kaza jama'a kun ji magana ta biyu daga cikin gabar farko ta magana shi magana ta uku sai ya ce wa tafahumi ma'ani da kuma fahimta ma'anonin alqur'ani kun ga abubuwan nan uku suna da alaka da juna sai ka karanta sannan sai ka lura sannan sai ka fahimta to hanyoyin da ake fahimta alqur'ani hanyar farko ita ce tafsirul qur'ani bil qur'ani in kana so ka fahimci qur'ani to qur'ani ya rinka taimaka maka yanzu aka ce me wali waye wali sai ka ce me jin tsoron Allah wanda yake da imani don Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna waliyai ba sa jin tsoron kowa ba sa bakin ciki da kowa sai ka ce su waye waliyai sai Qur'ani da kanshi sai ce maka allazina amanu wa kanu yattaquna wadanda suka yadda da Allah kuma suke tsoron Allah kaga wannan shine clear definition kyakkyawar fassara karara game da me ake nufi da wali shine mai tsoron Allah wanda kuma yake da takawa to in aka samu wani tsoho gashi nan a daka shekarar 62 babu yana zuwa yana shafa ƙwaryar molan mutane yana sa musu albarka sai ya ce wannan wali ne sai ya ce a yana zuwa sallar jami'i a yana zuwa janaiza a yana zuwa juma'a a yana zuwa sallar idi a baya shiga taron musulmi a shi a makka yake sallah sai ya ce to dan damfara ne lafiyar shi kalau wai shi a makka yake zuwa sallah jama'a ba za ku ji tsoron Allah ba ku rinka ƙarya sai ka je ka samu birnin Kano malami ya zauna yana karantar da dalibai fiqh ko hadisi can sai ka ga yana musu haka su ja baya wai su ja baya Ka'aba ta zo za ta kewaya shi wai Ka'aba ta zo za ta kewaya shi Ka'abar annabi ya zo garin su wa walidin wa ma walada arna sun hana shi shiga makka suka ce ba zai shiga ba basu yadda ba Ka'aba bata tumfuko daga baya daga cikin garin makka ta dawo bayan gari ta zo annabi ya zaga ta ba Ka'aba ta taso ta ketaro kogin maliya ta zo birnin Kano ta wuto fani sai ta wuto koyina ta zo ta kewaya ka ƙarya ne wannan ba shine siffar walitaka ba amma da haka suka yaudare mutanen mu sanda kaula ya zo wani arne ake zuwa a Jos arne ne in ya muri yake daukan hoto a Jos ya iya technology lokacin ya hada hoto biyu a fuska daya sai ana raba hoto daya sai zama fuska biyu a cikin kati daya sai ga hoton mutum biyu dan aka yi ta yawo ana sayarwa da iyayen mu taro kwabo biyu ana cewa kun ga wali kudubin zamani ya bayyana hoton shi ma rabuwa biyu yake yi abinda ya faru kenan in ku ba ku sani ba mu ba ku labari yanzu wannan siffar walitaka yanzu ka kawo hoton ka zan raba maka shi 100 hoton ka kai ma ka zama wali kenan haka ne to computer ma ta zama wali don yanzu background na computer sai ka saka hoton mutum sai ka ce ta raba shi 50 shikenan wannan mutum ko bush ne ya zama wali in dai rabuwar hoto ne kawai hanyoyin da ake bi ake gane abubuwa ba su muke bi ba jama'a ba dole mu rinka shiga dirkaniya ba saboda Allah jama'a to in kana son gane alqur'ani qur'ani ya fassara qur'ani shine tafsirul qur'ani bil qur'ani malamai sun kware game da wannan harkar a wannan zamanin an samu wani kwararren malami mutumin kasar Mauritania al-Allama Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti sunan tafsirin shi adwa'ul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'ani sarki ya tabbata ga Allah wannan malami mutumin kasar Mauritania ya haddace ilimin masu dimbin yawa da ka risala askari mukhtasar qurtubi bukhari muslim abu dauda muwatta ya haddace duk waɗannan da ka da kai zauna yake tafsirin almajirai shi suke dauka a kasar su aqiyatu muhammad salim babban alkali a madina ya rasu Allah gafarta mai su suke rubutawa aya ce kwaya ɗaya idan malamin ya kamo ta duk ayar da take da alaka da ita Qur'ani sai ya hada su ya fassara su kuma lokacin ma bai san computer ba ko typewriter shankidi kai shankidi ko da hannun shi ma bai iya rubutu ba ka daina magana balle ka ce computer yake sawa ya sata ta search ta je ta tattaro mai ayoyin kwakwalwar shi ce take searching duk inda aya take dake da alaka da ita sai ya dauko to hanya ta farko kenan ta fahimta Qur'ani aya ta zo tana magana akan zakka duk ayoyin da suka zo suna magana zakka a Qur'ani sai ka tattaro su ka tara su wuri guda sai daga ka fahimci kyakkyawar fahimta game da me Qur'ani yace game da zakka amma an karki aya kwaya ɗaya gal ko kuma kaiwa aya figar kaza ka datse gaba ka datse baya ka zo ka dauki tsakiya ka ce ga abin da Allah yace sai ya ce a ba haka ake fahimta alqur'ani ba jama kun ji hanya ta farko hanya ta biyu ta fahimta alqur'ani shine tafsirul qur'ani bis sunna Allah yace kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna bal rana din nan menene rana al-imamu tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace tsatsa ce a zuciyar mutum idan ya kafircewa Allah sai wata tsatsa sai ta dot sai ta fito yana ƙara kafircewa tana nan tana diga har a waye gari zuciyar shi tsatsa ta rufe ta baki kirin yanzu tafsirul qur'ani bis sunna kenan sunna ta fassara menene rana Tudan haka ka huta daga kaje ka talalibi annabin da aka saukarwa ya fassara ta sallallahu alaihi wasallam tafsirul qur'ani bis sunna sai kuma tafsirul qur'ani bi aqwali salaf min as-sahaba wattabi'ina wa atba'ihim shine aya ta zo ta alqur'ani sai kace yanzu wannan aya da dattijo annabi yaqub yace يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه يا ان شي ne zai aika su zasu je siyo hatsi sai ce in kun je kasan Masar kar ku shiga ta kofa daya amma ku shiga ta kofofi daban-daban hikima ce irin ta kofofin da sai ya ce amma uguni ankum min Allah min shay ba abin da zan iya tsina na muku in Allah ya soku da wani abu amma dai hikima ce saboda yanzu sababbin motoci guda 10 suka shigo tudun wadannan yanzu ido zai fada kansu amma guda daya ta wuce daya ta zagaya ta can daya ta zagaya ta can ba wanda zai damu wadannan motocin dan bai gansu a lokaci guda wadannan yaya samari jawur sanbala sanbala jikokin annabawa su zo su 10 su shiga gari daya ai za a sa ido a kansu to me yasa dattijo annabi yaqub ya faɗi haka yace su rarrabu sai malaman salaf al-imam ibnu jarir al-tabari da al-imam ibnu kasir sai suka ruwaito cewa yana jiye wa tsoyayen tsoran kambin baka ne domin kambin baka gaskiya ne to yanzu suwaye suka fitar da wannan ma'ana da wannan fassara sahabbai ne daga cikin su akwai abdullahi dan abbas da almajiran shi su mujahid da ikrima da sauran su ka karanta tafsirin ibnu jarir da tafsirin ibnu kasir yanzu kaga nan ka fassara ma'anar da annabi yaqub yake so ya fadi anan da tafsirin wa tafsirin sahabbai da tabi'ai shari'a ta yadda da wannan wannan hanya ana bi a fahimci alqur'ani ta wannan hanyar hanya ta gaba ita ce tafsirul qur'ani bil lisan al arabi harshen larabci domin Allah da kanshi ya tabbatar da cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar da shi wannan littafi da harshen larabci dan ku fahimce shi ashe harshen larabci Allah madaukakin sarki ya mai da shi buhu wanda ya saka alqur'ani a ciki wanda da yake so ya iya qur'ani ko ya koyi harshen larabci to akwai ayar da in ka zo sai ka fassara ta da tsabar harshen larabci kamar da Allah yake khudh min amwalihim sadaqatan tuzakkihim ko tutahhiruhum wa tuzakkihim sai ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum karbu dukiyar su zakka da sadaka ka tsarkake su sai ce tuzakkihim wa tusalli alaihim kai musu salla me ya ma'ana kai musu salla anan yanzu wa salli alaihim yanzu kalmar wa salli alaihim ba kai musu salla ta ruku'u da sujuda ba ma'anar shi da harshen larabci shine kai musu addu'a as-salatu anan addu'a'u to yanzu ina zaka iya gane wannan kadai zaka iya gano irin waɗannan ma'anonin ne idan ka bi shawara da sayyidina ali ya fadi sayyidina ali yace alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum kun ga karanta waƙoƙin larabawa domin diwanin su yana nan kundin tarihin su encyclopedia ta larabawa taskar labar larabawa in kana son samun gamsassun bayanai game da larabawa ka rinka karanta waƙoƙin su jama'a karanta waƙoƙin su kuma sai ka je ka karanta waƙoƙin su na haƙiƙa waɗannan waƙoƙi da suka yi tun zamanin jahiliya gasu nan malamai suka tattara su mu'allaqatul jahiliya شعراء الجاهلية شعراء الست الشعر والشعراء سؤال الإمام ابن قتيبة ما لم يسن تتر وأنا وأنكم سيكا دي كاي كراتن زولي سيكا دي كاي كراتن زولي شيسا هنا دي كتكين كسكورا دا أكا تبكى أتكين تفير أهل السنة دا أكا كشا كراتن زولي كراتن زولي شيني أصل كراتو wannan karatun jama'atu haya islami ko haya islami ko kungiya ko haya wacece ko wacece ko diploma arabic hausa wannan karatun certificate ne jama'a karatun certificate ne zaka shiga haya islamic sai a ce ka karanta muwadda kai kaza a hadisi ka samu 80% a fiqh ka samu kaza randa aka zo aka ce algafata malam mun ji cewa ka ci hadisi zo ka karantar da mu hadisi sai ka zo ka fara badambadama rijaluhu siqatun kafafuwan shi a kafa suke to sai a nemo grader ta zo ta fitar da shi tunda kafafuwan shi sun kafe to amma an ce ka ci hadisi ka ci 80 kaga wannan shahadatu zuri ce shaida ƙarya ce aka baka in kana son karatun gaskiya ka je karatun zaure amma fa ba ina kashe muku zuciyar ka ku haya islamic bane abin da nake cewa in kana son ilimin ka ya cika to kai karatun zaure kuma kai karatun arabiya na zamani sai ka hada fasahohin guda biyu dan zaka samu malamin zaure ga tsabar karatun amma kuma ba kauye ne ba gidaje ne ana tafiya aikin maka sai kaga ya sun koyar da kai in ga larabci sai masha Allah masha Allah masha Allah ba ya iya larabcin saboda kunya yake ji a zaure ya iya da an fito duniya an ce sai bin masha Allah masha Allah masha Allah ya aki ya masha Allah ma aki ba zai iya ba saboda a zaure babu ainihin communication a zaure eh babu. Amma in kayi aji, kayi jama'atu, kayi diploma, kayi haya islamic, to nan ka iya tashi tun kana larabci, yan ajin ku sune muku dariya, har ka zo kana yi ana dakewa, har ka zo a ce kai kai ka ji shi kamar kifa'i. Eh, to in ka hada waɗannan abubuwan biyu jama'a, duk inda aka ce miƙe kai wa'azi ba za ka ji shakka ba, sai ka fara inna alhamdulillah nahmaduhu, kai magana ras, sannan magana ka tabbata tana dauke da hikima, ka tara tsabar ilimin kuma kana da wayewar kai. Idan kai kuma ka ji karatun zaure, sai zama duk karatun naka a yayi zai kare. In aka ce ustaz sashi kai bayani, tashi eh to ana Idris yani min Nigeria yani haka duk ustaz haka zaka ji sirai, saboda babu karatun. Karatun certificate ne, karatun certificate ko kana cutar kanka ne, kamar dalibai da ke karatun jami'o'i yanzu abinda suke cutar kansu kenan. Ka je ka karanta Arabic kai degree, ka je ka karanta Islamic studies, sai ka je kai karatu, karatu na hakika, sai kai bakin wannan degree naka. In aka ce wannan graduate ne na biyu ke Islamic studies, graduate ne na dan fodi wannan Arabiya, sai a ji ka zanzan nan ko ba anan kai karatun, batun karatun lecture ne da handout kawai. To ku gane waɗannan abubuwan jama'a, dan haka ahli sunna ku raya karatun zaure, ku ringa karantar da risala, askari, mukhtasar, kaza kaza, littafin fiqh, ku raya karatun zaure wajen hadisi, bulughul maram, riyadus salihin, ku karantar, sannan ku zo wajen abin da ya shafi balagha da naqdi, adab da nusus, ku ringa karantar da irin waɗannan littafai. Su ishiriniyar nan, da su hamziyan nan, da su alburdan nan, duk ana karanta su ne karatun zaure don a samu tsaban larabci a cikinsu, kuma akwai larabcin a ciki. To wannan gaskiya ne ka yi, amma ya zama ana fitar da malamai na ahli sunna, sai kaga kawai certificate din suke da shi, shi yasa yan dariƙan suke muku barazana, su ce sai malamansu ba su da ilimi. Ba su ne muku wannan barazanar ba, su ne muku, saboda mai ba kai karatun zaure ba. Amma mu mun yi karatun zaure alhamdulillah, ba alfahari muke ba, mu kuma sai su ce shi kuma ya cika alfaharin tsiya, ko kuma za a zauna lafiya da kuma za ku yi adalci ba? Saboda haka jama'ar musulmi, ku fahimci wannan, waɗannan hanyoyin da ɗan fodiyo ya faɗi su ake fahimta alqur'ani da su, tilawa, lura, fahimta. Wasiyar ɗan fodiyo ta biyo ce wasani qira'atu ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karanta hadisan manzon Allah, wa mutala'atu siyarihi, da kuma leka tarihin manzon Allah. Ka rinka karanta tarihin manzon Allah kana karanta hadisan shi, kaji abu na biyu da zai sa maka hasken zuciya. Wannan ita ce wasiyar da kullum Malam Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mai yake maimaita, yake cewa me karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Ahli sunna a Najeriya kuna yin kuskure, ana kawo muku hadisi sai ku ce an kawo fitina. Yo, ahli sunna yana da wata kayan harka da tauce Qur'ani da hadisi ne? Ahli sunna ba wai fiqh yake gabatarwa ba, fiqh na ƙarshe ne, hadisi shine na biyu, Qur'ani shine na farko. Saboda haka dole ne a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sai ka ji wai kawai wai mutun ya tashi yana cewa wai sai ka ji dan tsigigin yaro wai yana karanta hadisai, kai baka ga al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ba, yana shekara 9 ya haddace hadisan manzon Allah akan shi da yawa, tun shekara 9 ba tsigigi bane, balle wanda ya kai shekara 22 ko 25. Ku ringa karanta hadisi jama'a, duk sanda aka raba ku da karatun hadisi za a hada ku cikin rikici. Na biyu jama'a, leka tarihin manzon Allah, tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a zai sa wa rayuwarka ta yi kyau. Amma kusan tarihin manzon Allah an shigar da abubuwa da yawa a ciki, sai an ba an tace. Littafin sira na Ibn Ishaq yana dauke da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma akwai abubuwa da yawa gurbatattu. Daga cikin gurbataccen abubuwan da ya shahara shine wai an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal. Wannan magana ƙarya ce, ba ta da asali, amma duk inda kaje zaka samu ranar maulidi, ana ta kida, ana ta salati, a sha ICD, a hana mutane bacci, a menene, ai wai an haifi manzon Allah a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. Wannan magana ba ta da asali. An haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar mutane ummiyai waɗanda ba sa rubuta tarihi, saboda haka sai da ya kai shekara 40 ya fara wa'azi zan babban mutum, sai aka fara komawa baya ana bincike, to wai ma yaushe aka haife shi ne? Haka abin yake faruwa yanzu, duk wani dan shekara 40 ko 50 in dai gidansu ba gidan malamai bane, ba gidan yan boko bane, ba shi da recorded date of birth, ba shi da ranar da aka haife shi tab da tab, sai dai lalibe. Domin da kaje ka tambayi babanka, baba yaushe aka haife ni, sai ce to san da gwamna gwalangwan ya shigo garin nan da sojojin shi, ranan aka haife ka. ko tukuna waye gwamna golan gwamma kaga ni kaga matsala dan haka kai yanzu ya rage maka sai ka binciki waye gwamna golan gwam waye gwamna mai wandan karfe ni sai ka binciki irin wannan to da haka suke tarihi waɗannan tsofaffin dan haka ba a dogaro da abin da suke fadi sai sa malamai suka koma sai da suka yi maganganu guda tara game da yaushe aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kaje ka karanta littafin ar-raudul uluf na al-allamatu suhail wanda ya sharhin wannan littafi na sira na ibnu ishaqa امام مالك اتكلم موطأ يا رويتو دا اسنادي صحيح دا جبير دا مطعم كوكما دا اينين تابعي الماجرين ابن عباس سعيد ابن جبير تيوا جسكير مغانا ايتاتي انا غنين انهي في النبي نيما ارانة ترق وطا تانا نتكلم موطأ وانا مغانا مغانا الشابي وغيوتا الربيع الاول دا كتيين اينهم موليدي هر انشي اصنا فكي وادا ان اريد اصنا زاقوا النبي صحبه وانا رانا to wannan katilan makatulan ne ƙarya ce take dukan banza da wuce ba ta da asali wannan magana to kun ga wannan dole ne ahlus sunna sai kun yi ilimin hadisi kun iya tace maganganu amma haka da za ku je ku yi ta tarihin manzon Allah nan ku duk ƙarya ce kuma tarihi yana da ilimin tace shi malamai suna kiran shi ilmu mustalahut tarih yanzu ko Hausawa an ce wai asalin ku baya Jidda to baya Jidda balarabe ya haifa Hausawa to ba dole a bincika ba baya Jidda Abu Yazid ne shine aka ce baya Jidda shi yake karanta duk wani bahaushe da an taba sai ya ce mu asalin mu baya Jidda to daga Bagadaga kuke to Abu Yazid balarabe ya haifa Hausawa to kafin zuwan baya Jidda kasa Hausa wanne yare ne sarauniya daura ma da ita da mutanen da ke rayuwa a wannan kasar suke yi 1984 department na harshen Hausa cibiyar harshen Hausa ta jami'ar Bayero ta karyata wannan tarihin tace bai da asali yau shekara 22 dan haka bahaushe ne mu tarihin ka tun kafin gari ya waye eh Allah ya taimaka sai shehu ya ce wa tafahumi kalamihi da kokarin fahimtar maganar manzon Allah ya ake fahimtar hadisi jama'a ana fahimtar hadisi ne ta hanyar bayan ka karanta hadisin sai kai kokarin jawo lafuzan hadisin da riwayoyin da suka zo na hadisin sai ka hada su sai ka samar da kyakkyawar fahimta sannan sai ka dubi matsalar da hadisi yake magana akai sai ka tattaro hadisan da suka zo suke magana akai in ka tara su wuri ɗaya sai ka fahimci mecece magana annabi sai dan fodo yace wattiba'u sunnatihi da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ku daina fada akan sunna fada akan sunna bid'a ce a ce wala sallacin ahlus sunna a Kaduna wai suna fada akan me akan sunna wani yaro yayi misalul istiraha aka kwashe shi aka kai shi police station ɗan sanda katafawa sun sha burkutu ciki yayi dima-dima har mai ɗan sanda yake menene kura fade yace ya jamsatul isra din mai jamsatul isra aka ce sallah ki ba kuna yin sallah ba dama yace kai ku koma shi bai san me kuke nufi ba yanzu duk malaman da kuke da su a Kaduna ba za ku kai su yi muku sulhun jamsatul isra ba sai ku kai wurin katafawa har ne ya sha burkutu shine zai muku lissafi